بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم ثلاثه من شجر الاربعاء جرم الشريط الوقعي زوجه الشوال في نهج صلى الله عليه واله وسلم حصار الكهوك الذي وجدها فكنت فوقي والذي يريد الشهر وقت افريل شكاره تاريخ بيوم da 26 muna fara gode ma Allah da dukkan sarki mai kwar mai koki wanda baya neman komi a gurguwa shi ne ma Allah da ya tsara tsara wa Allah ya fara kusurki mu a wannan Allah ji ne albarka Allah ya mara gari ma da tsaro a ramma Allah ta ta mu shi a gidan aljanna daga nan ma an kawo islah wannan dutse ya yi wa firma da zalira ta karguna tare da Najeriya don ci gaba da kuma kammala jerin mahadarori da muka yi musu dake da makon ummahatul mu'minina, ma'ana makon kowaye mu'minai matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan mahadarori mun fara su tun daga ranar juma'a 3 ga wata, yau gashi muna ranar 13 ga wata, kwana 12 kenan. Mazan ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba daya an karanta mana tarihin su da falalar su da kuma dansa da za mu koya daga rayuwar su. A yau mun zo karshe inda za mu tattauna akan rayuwar ɗaya da cikin uwayen mu'minai Nana Hafsa radiyallahu ta'ala anha wa radaha. Mazan ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ɗaya da rubutu shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka taɓa samun saɓani Allah ya nuna mata gata da kulawa. Kuma haka yi dace wanda zai yi mu'amala ya cancanta da yin ta shi ne ɗan uwa babban malamin musulunci musamman a ɓangaren al-Qur'ani kuma bayanabe da baka fara shine Dr. Jamil Muhammad Faris. Dr. Jamil Muhammad Faris haifafan Zaria ne a wannan unguwa tamu da ake ce mata layin rediyo turu wajen Zaria. Ya yi karatun shi na firamare da sakandiri yana da ƙananan shekaru Allah madaukakin sarki ya rubuta shi da haddar al-Qur'ani mai girma. Ya taɓa wakiltar Najeriya a musawarar al-Qur'ani ta duniya wacce aka yi a ƙasar Malaysia. Allah ta'ala ya azurta shi zuwa jami'ar musulunci ta Madina a inda ya ga kulliyatul Qur'an, ma'ana ɓangare ta rikitar da al-Qur'ani a can yi digirin shi na biyu, a can yi digirin shi na wato na ɗaya, kuma yi digirin shi na biyu, yi digirin shi na uku. Dr. Jamil Allah ta'ala ya mishi baiwa a lugar Arabiya da kuma ainihin waƙe musamman wajen ƙara annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya rubuta kuma da su yi tunda wata shekara da mutanen ƙasar Yamma suka aibata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, hakan ya ɗaga hankalin musulmin duniya. Akwai wani kamfanin wato layin waya a ƙasar Saudi Arabia da ake ce mata Dubai suka sanya wata gasa na ba da kariya da annabi sallallahu alaihi wa sallam, in ma ka yi rubutun zube in ma kuma ka waƙe annabi sallallahu alaihi wa sallam.
daga dalili yana cikin mota kawai sai ana sanarwar cewa ana cewa annabi kariya sai ce ko bari ya koya a cikin motar ya fara rubuta waka ya je gida har Allah ya taimake shi ya kammala waka ina fara karanta da yi ka waka ma ko har dake ko ana son jarbewa kuma cikin ikon Allah ya kare sai ya fara cewa sallallahu alaihi wa sallam kariya da kusa annabi da fito da fara shi da jami'in Muhammad Fadis ya zama a duniya da jami'in Muhammad Fadis yana da cikin shuara jami'a jami'a musulunci ta Madina ta Allah da jami'a wa ko sanya da rubuci wa da kai addini ko kuma wani abu da yake da alaka da addinin kai ce ko kuma a gefe ya fito a gurare daban-daban ya samu kyaututtuka da dama Allah ta'ala ya ba shi baiwa mai zurfi wajen istibari a cikin Al-Qur'ani da fahimtar usulul Al-Qur'ani wato tafiya muke koyar da al'umma da abin da kuka ina faɗa da manufa nake faɗa ka'ida ne duk wanda Allah ya mishi falala a ambaci falala da yawan mu Allah ta'ala ya yi mana baiwa to sai mu ɗauka baiwar mu ta fito wani to idan ka ban bayo wani to za ka gane cewa to a shi shi ma ba ban hari na shi bane so muna da roƙon Allah ya yi ta mana irin su a ce ma duk kuma alhamdulillah yau majalisin ya samu ta goma shi ba wani nau'in dan ar da ba shi a wurin nan na ga jami'an tsaro na ga farafuna suka malamai har da wala farki da man taron su ne mu kuma dalibai da ban gidan mu aka zo maza da mata manya da kanana muna yi ma kowa fatan alkhairi da ta jamilu tana da miti 50 a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama a ga kuma bangaren dakin nana Hafsa radiyallahu ta'ala anha wa ardaha falyatafaddal mashkuran ma'jura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختار لنبيه زوجات صالحات قانتات تائبات عاملات وذب عنهن من فوق سبع سماوات واختارهن للمؤمنين والمؤمنات خير أمهات وشرفهن وفضلهن وأعلى شأنهن بقوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن تقلتن والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة المشير النذير والسراج المنير نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأتقياء والصفوة الأنقياء وعلى من سار على دربهم إلى يوم الدين اللهم لك الحمد طوعا وقربا لك الحمد عميقا وثيقا سماء وأرضا لك الحمد طولا وعرضا لك الحمد حتى ترضى فنرضى بك يقول أبو الياس أنت فتك الله سبحانه وتعالى ما هل يتسمو ما يقوى ما يقومي وعندما ya raya zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin talata 26 ga watan shawwal kaga in baka samu sita shawwal ba za ka iya samun arba a shawwal wanda ya daidai da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 447 wanda ya daidai da 14 ga watan hudu shekara 2026 Allah subhanahu wa ta'ala a cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya hada mu a wannan cibiya mai albarka ta mu'assasatu al-islah wacce take kokarin kara tabbatar da sunanta wajen samar da gyara da ci gaba da tsaftar ko nagartar ɗabi'u da tunani da tarbiyya. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan ni'imominsa mabambanta, muna roƙonsa a adalcinsa da taimakonsa, muna kuma roƙon Allah ya ƙara ma wannan cibiya mai albarka bisa jagorancin damuwa Malam Shaibu Salih tare da waɗanda suke rufa masa baya. Allah ya ƙara taimako da agaji kuma ya roƙo da hannayenmu gaba ɗaya zuwa abin da yake so ya yi da shi. Na ta sosai da na kasance ni ne a ƙarshe, ka gani dama masu hikima suna cewa kafin masu hikima lokacin da manzara masu sallan ya shiga garin Makka sai sun sarrafai in ba manta ba sai ke cewa ya rasu da ba za ka sauka a cikin kuɗi sai ce wata da ba na a cikin mummin riba. Idan hanya ta zama mu'abbada mudallala ma'ana sahu da yawa sun bi kan wannan tabarkin, to in ka zo sai cikin sauƙi ka wuce, ba wanda zai ce me yasa baka sa a nan ba. In an tambaye ka da dalili sai ka ce ai hanyar mai sauƙi ce, gangara ce. To sabar ku man hana ma'ana na samu gangara, in kuka je na gangare cikin sauƙi to ai mun zai. Gidan manzon rahama sallallahu alaihi wasallama gida mafi albarka a bayan kasa, gidan da hasken sam, gidan da hasken da yake fitowa daga cikin sa ya haskaka gabar zai mukul darewa, gidan da duk wata albarka da wani dan adam ya taba samu bayan zuwan manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya same shi ne ta sanadiyyar hasken da aka saukar a cikin wannan gida. Shi yasa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna matsayi da martaban matayen manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da fifikonsu da tunasar da su ni'imar da aka yi musu wacce ba wata mace da za ta ƙara samu wannan, sai ce wa kurna ma yuzla fi buyutikum min ayatin rabbi wal hikma. Ku tuno da abin da ake karantawa a cikin gidajen ku na ayoyin Allah da hadisan masalan sassan da kunce-kunce waɗanda suke haskaka ƙwaƙwalwa suke haskaka zuciya. Jiya ɗan uwa da Abdulrahman lokacin da Allah ya saka masa da alheri ya yi wata jan burki ko cin burki haka lokacin da yake magana a kan martaba da matsayin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai an bace cewa ka tuno da yadda wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka dace da samun wani kusanci da shi a wani yanayi suke shiga wata duniya ta farin ciki da natsuwa da walwala da annashuwa da mantawa da damuwarsu saboda ne, saboda kusancinsu da kanyar halitta. To ina ga wanda tu'ayishuhu wato jahisuhu wato akiluhu wato sabiruhu take cin abinci da shi, take hira da shi, take dariya da shi, to ba iko shagar murmushinsa, murmushin manzama masu salama guda ɗaya in ka gani zai manta da kai damuwar. To ina ga wanda kullum ita tana ganin wannan komatsin murmushi wanda kullum haka fuskanta ne, kar ka manta. Ka san idan ana so a bayyana maka abu a sanya maka shi a wani bidiyon kwakwalwa, ga kunnuwanka suna jin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya abin da yake nuna maka cewa jin muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dai wani abu ne na musamman shine ta tuno da kisa ko kuma abata lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da abokinsa aminin sa Abubakar suka tsaya suka yada zango a khaimar ummu ma'abatu kamar yadda Hassan yake cewa jazalla rabbul nas khayrul jazai bi fi qayti wa fi dayni anna khaymatay ummu ma'abatu huma nadala in huda fakada bihi huma nadala fakada bihi fa ya qawza man ansara fi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaje abin da Hassan yake cewa fa ya kauta man ansara fi muhammad to ummu ma'bad da ta dawo kisan da kuka sani ba so mu sa lokaci saboda abubuwan da za a tattauna ana da yawan da su kuma ci na san din shirbada ce da siya sai dai ni abin da da mutunta ya dawo da dabbobi busassu ramamu sai ya ganta da abin nan kamar ka ce ya abu da abin da ta ce sai ya ce marar dina a rajin mubarak wani mutum ne mai albarka ya hanya ta biyo da shi abu ma ba sai ya ce su ji gini kima ne labarin siffarsa sai ta ce ra'aitu rajulan ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق قسيم قسيما وسيما في أشفاره رقب وفي رواية في أشفاره شبر الشاهد سيتكيج وفي صوت المسار كأن منطقه خضرات نرد يتحدث شنو الشاهد sai magana a kan sabo kuma za a sassa sai take cewa fi sauki fi sahal yanzu ummu ma'bad har hankali ta yi a jirgin ya sai zuwa yanayin sautin mazara masu sarne dalili saboda ta san laisa ka zai yi min abin da zarfariyatul aswat sautin sauran muryoyi ba sai ki ba shi ne da ta annan sassa sai take cewa ki sautin ki sahal a muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sahal sahal shine baka kamar misali da zan yi muku mana mai ku ganewa kamar kai ne ka sha ruwan sanyi sosai sai muryar ka ta dan rage kaifi ta dan daidaitu ta dan rika wani zuma zuma na dan dadi dadi da dan kauri kauri amma ba da kauri da yawa to haka sautin da sa sabbi in abu ma abu da dadi ba sai ka ce ka anna man ikahu khazaratu nadlin yatahaddarna abu ma abu da komar jani masu ka karka jan daya yana fadawa daya bayan daya daya bayan daya to haka sautin manzara masu sani yake lokacin da yake magana wajen bai umu ma abace wannan tasbihin samar tasirin tuwa da abin da ta rai to ita ko umu ma abace din kila awa da yake ni kila kasa da haka kila awa da yake manzara masu sani to ina wanda suke jin sautin salaila da hasalahan sa ina sahabbai wanda su a bayan annabi suke sallah waɗannan ayoyin da kike ji sahabbai sun ji annabi yana karanta su kar ka tambaye mai magana ya sautin annabi yake da daraja lokacin da yake karanta Qur'ani dan ba kuma a sautin annaba ya sha babban da sauran sautin sauran mutane wajen dadi sai sa aka nusa san yace ka annaba wuciyar abin nan
wuci ta bismara
wuci ta bismara din mazabi ina a jawo shi ko sai sa aka ce abin nan abin nan yiri sabbina wa ma inna sakharna jibala ma'ahu yusabbihna yusabbihna yashi wal ishraq to duka dai wannan abin da yake so in kai mu gare shi shine mu fahimci matsayi da albarka da kinkiko da zafi da dacewa da shan kwana a wajen falala da dukkan wacce Allah ya zaɓe ta zama abokiyar manzaba amma sallama a matsayin mata mutanita Allah ya yarda su Allah ya dauka da su ya kara musu daraja ya kara musu mutunta amin Hafsa bint Umar ibn al-Khattab jinjinin masu ne ta wajen girma amma kuma tana faɗan sunan zuciyarka in akwai tsafta da imani tana jin daɗin faɗa amma idan zuciyar aka tun haka ne to ba ruwan bane yake da ɗaci ba a bacin ne zazzaɓi ne ya canza ruwan da dano wannan ya kula ta bi burin marin ya ci burin da hilma a soyayya wani wata ƙasa da yake bayarwa a business administration yadda ake so ka mu'amalanci customer suna ambata wata ƙasa da take daidai da yabon matan musamman matsalar salama da zuciya mai imani ko kuma kunce su da zuciyar da take da rashin lafiya a gurguje suna cewa wani ba Amerika ne yana da kamfani da yake yana da babban supermarket da yake sai da kayan ruwa da can yake sai wa kai magana ko wata rana sai wata bai wa Allah sai ta ko sai ta ko sai ta ko da wani take cewa ta bani na da ciyar magana saboda haka ya madar kana da wuri ne ne supermarket yayi sai ya huta madar kawai sai ya kwamfada ya sha sai ko na biyo sai ya ce mata yau dinnan daga wayewar da Allah zuwa yau mun siyar da roba madar nan kusan da ni biyo sai ya ce uku abun mamaki babu wani kwasoma da ya kuka ko ya complain a kan madara da muka siyar masa sai ce na hudu sai ce ga kwadincin dawancin su na biyar sai ce babu mamaki madara da kika siyar daga wajen mu ce ne ɗakin ki a wani lungu ko fridge ɗinki yana da wari ko datti sai ya canza masa ya canza madarar dandano da kika zo budewa sai kika dauka daga madarar mace alhali daga kurikin ki ne wanda bai da kanshi ko kuma yake gaba yana faɗan haka sai matan nan ta tashi zumbur ta rufe kofa da karfi ta buga ta tafi to malaman business administration sai suke tattaunawa wannan case din sai zama case study da ake tattauna a kan shi a babu ilimin kaiya muna tare to wannan a babu ilimin kaiya ne amma ya yi daidai kun san me yasa matar can ta rufe kofa da karfi cikin bacin rai kun kuka yi tunani ne sai za ku ga abubuwa kamar haka na farko yana tana dawowa da madarar ya buɗe ya sha ba yadda za a yi mutum ya sha lalatacciyar madara ya san tana da matsala kaga ya karya ta ce shi na biyu sai ce madara ta 300 kenan yau muka siyar ba wanda ya complain sai ke to ya za a ce mutane 300 har mutum nasi gaba ɗaya ba wanda ya complain sai ke ke cin matsala ya mara da zuciyar da dama da na uku bai tsaya nan ba sai yake cewa bai san da kyau je na ƙarshen sai yake cewa la Allah inda kika aje madarar ne yake da matsala wannan shi ne ya yi kulikulin kowar da mutuncin ta ya zuba ya nuna ba ta da tsafta ce wannan abin shi ya sa ta hula ko ba ta wuta cikin bacin to in ka ɗauki sunan Hafsa bint Umar bin al-Khattab sunan Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq ka ɗauke shi ka sanya shi a cikin zuciyarka ko zuciyar mai sauraro idan ladiyar zuciya ce za ta yi murmushi ta yi walwala, idan ta ce yanayi ne ya canza a to daga zuciyar ce take da matsala kamar yadda furitan wancan matan ya lalata wancan matan. Hafsa bintu Umar ibn al-Khattab, Hafsa ma'ana sunan Hafsa a larabci shi ne ko asali sunan wata tsuntsuwa ce mai ban sha'awar mai can gani wacce ita ba babba kuma ba karama da yawa, sannan ta sha bamban da sauran tsuntsaye a wajen hangen nesa da fasaha da sauransu. Sunan Hafsa ya sha bamban da sunan Hafs. Hafs shi kuma a larabci ana nufin ɗaya ne daga cikin sunayen zaki, kamar da muka sani a larabci sunan zaki yana da sunaye da yawa, lai sunan zaki ne ko biram sunan zaki ne ko ga sunan ne da yawa kusan kamar yadda zaki shi kace yake da ɗan kunya da sunaye Abulhamid ko da sauransu. A taƙaice Hafs daban ma'anar yana da bambanci da ma'anar Hafsa. To shi al-Khalifa al-Rashid Umar da al-kunyarsa ta zama Abu Hafs. To shin yana da ɗan Hafs ne ko kuma ita ce Hafsa ake cewa Hafs? Yana da kyau mu gane cewa bai da ɗan sunan shi Hafs. Ita Hafsa ita ce babbar diyarsa, kuma ba wani abin nan ne na a ce an so a samu namijin na Hafs da ba a samu sai aka ce Hafsa ba. Shi yasa wanda yawa da su malamai na larabci suke cewa sunan Hafsa shi ne dai alkunyar Umar al-Faruq Abu Hafs, an yi tarhimi ne ma'ana sunan da yake nuna ƙauna da yake nuna shagwabantarwa a cire ƙarshen suna kamar yadda harafin ƙarshe ke na suna kamar yadda wasu wasu sani yake ma'ani ko Aisha ce Aisha. To Hafsa ma akwai a ce Hafs, a ce Hafus, a ce Hafusa, Tofaisa, Fosfos, Tofusa, da sanin suna yin sun kai goma na Hafsa. Gidana da ƴar matar da ta ce kauna aka yi da ce sunanta Hafsa, sai ka ce Fosfos ko Hafusa ko Hafsa ƴar gidan manya ce. Manyan kuwa wasu irin manya. Manya irin su Umar ibn al-Khattab, wannan su alfu minhu hu ka waɗini wa waɗinin kalalfi in amrun ana ɗaya cancar da tudu ko? Kamar yadda Bahaushe yake cewa rijiya mai gaba dubu cin fukarfin rai ga Umar al-Faruq. Umar radiyallahu anhu ba za ka ƙara gane martabar Hafsa da kimarta ba sai ka ɗan taɓa ko da shafa ne na wani ɓangare na rayuwar Umar, sai ka ƙara gane wace ce diyarsa Hafsa. Umar radiyallahu anhu masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa, Allahumma a'izza al-islam bi ahadi ahabbi rajulayni ilayka, ya Allah ka ƙarfafa addinin musulunci, ka ƙara ma musulunci yawa da tagomashi da ɗaya daga cikin waɗanda ka fi so da cikin ranar guda biyu a rubutun da kuma Umar ibn al-Khattab, wanda wanda yake nuna cewa tun da muka ga Umar radiyallahu anhu a cikin musulunci, wanda yake tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana son Umar rasulansa. Umar radiyallahu anhu wata jami'a ce mai department ko ɓangarori daban-daban. Shi yasa malaman tarihi suke ma Umar wani kallo na musamman, su ce ba za ka more ma kissar Umar da tarihinsa ba, sai wata rana yau ka kalli Umar a matsayin Umar al-Khalifa. Umar Al-Hakim, Umar Al-Qadi, Umar yayinan kaita abin sunayen sa Umar Al-Faris. Ko kamar yadda zamu zo mu cikin irin wannan akan masala su sarama nan da wata. Umar radiyallahu anhu, Allah ya bashi firasa, Allah ya bashi hangen nesa, ya sa aka rubuto masala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ban ga dan baiwa wanda yake da hangen nesa da tunani da yin wasu abubuwan da suka saba mana sauran mutane kamar Umar. Cesa Abbas al-Qad ɗaya daga cikin marubuta abinnan marubuta na wannan zamani ya yi littafi da tokan mai kira shi da suna Abdariyatu Umar. Abdariyatu Umar littafi na musamman da yake tattara a kan baiwa da hangen nesa da Allah ya mahu ba. A ciki daga cikin abin da zan iya tunawa a cikin babbukan na littafi, Al-Qad yake cewa wannan bawa da Allah Umar kenan, Allah ya haɗa a kansa mata farraka fi baiti da abinda ya tarwatsu a cikin mutane daban-daban sai Allah ya haɗa masa. Sai yake cewa ya kai gaya matuƙa a kowane fannin da Allah ya bashi. Idan kana magana a kan adalcin ƙarshe ne, idan kana magana a kan taushin zuciya ƙarshe ne, har yake cewa yana da wahalar samuwa ka ga mutum jarumin gaske kuma ka ga mai tsananin taushin gaske. Yana da wahala. Ko kuma jarumin gaske ko mai tsananin kukan gaske a cikin sabon manzaran su sallama, Umar yana da cikin waɗanda suka fi kowa kuka. Hannu daga su ga tarihi nan gabas da yamma, duk inda ka waiga za ka kalli kukan, za ka hango kukan Umar. Sahabbai suna shigowa masallaci tun kafin su bi sahu ma za su riƙa jin kirjin Umar yana kaiwa da komowa na kuka saboda samun tsoron Allah. To amma kuma a bakin tohosiya da marjala da rutula shi ma kuma yana da iya cin ba kisan Umar da ta tarihin sa muke yi ba kada mu ja abin nan. To amma dai yana da kyau ka gane cewa hada shibirin zakar Asad wannan babban zakin can yake, ma'ana ita Hafsar nan to ga asalinta. Ce ta a littattafai na siyasa, siyasar yaki, siyasar mulki, sai ka ji zamanin kuma yana daga cikin ko zamaninsa da maganganunsa suna daga cikin abin da ake tattaunawa a kansu, abin da ake kallo ko da yaushe a babu firasa da hangen nesa. Akwai su da yawa amma saboda yanayin lokaci mu koma asalin maganarmu a kan Hafsa binti Umar ibn al-Khattab. Wannan shi ne mahaifinta Umar ibn al-Khattab, mahaifiyarta ita ce Zainab bintu Mad'un bin Wahb al-Qurashiyya al-Jumahiyya, ko ka ce al-Jumahiyya al-Qurashiyya. Ita ce mahaifiyar Hafsa. Zainab bintu Mad'un ko ba ta koma ko mai kila ta sha jin suna Mad'un ta sanadiyar wane Usman ibn Mad'un wanda aka yana da shi wanda suka aka shayar da su tare da manzon Allah sallama, sannan na ɗaya na farko farko waɗanda suka rasu a garin Madina bayan hijira. Har ta nima a wasu cikin malaman tarihi suka ce suna cewa awwal mandukina bil barri, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nakalto irin tasirin tuwar da ya yi da rasuwarsa saboda kaunar da yake masa, har aka gano shi sai yana ta hawaye saboda jin abin nan rashin daɗi na rashin wanda yake kama. To Usman bin Mad'un din nan ka ga kawun waye kenan Hafsa, shi ma Usman din yana da ɗan uwa shine Qudama ibn Mas'ud. Saboda haka a takeince Hafsa da ita da dan uwanta Abdullahi bin Umar da sauran su sahabi su zai sa'isha su Aisha bintu Umar bin Khattab bintu da Fatima bintu Umar bin Khattab da sauran su kaga suna da kawunnai suna da dabbai to amma waɗanda suke ɗaki ɗaya da Hafsa shine Abdurrahman bin Umar bin Khattab da kuma waye da Abdullahi bin Umar. Abdullahi bin Umar ɗan Hafsa ne ta ba shi shekara 6 ta girme shi da shekara 6 tana da ‘yan uwa da abai kenan ko kamar yadda ake cewa. Waɗannan ‘yan uwan kamar yadda na ambaci wasu daga ciki akwai Asim ibn Umar, akwai Iyab ibn Umar. Iyab ibn Umar ɗin nan ɗan gidan Atika ne bintu Zaid. Atika nan wace ce Atika bintu Zaid? Murkaka ta dani sosai. Ko shi a wannan zauji shuhada. Ko wacce ta auri mazaje ko hobiya a wata riwaya an ci suka yi shahada. Daga ta auri mijinta na farko dan uwan Umar Zaid ibn al-Khattab. Ta zo ta auri Umar ibn al-Khattab. Ta zo ta auri ko mijinta na farko kafin Zaid dan gidan Abu Bakar ne Abdullahi bin Abi Bakar. Sai ta zo ta auri Zaid bin al-Khattab. Sai ta zo ta auri Umar ibn al-Khattab. Sai ta zo ta auri Az-Zubayr bin al-Awwam. A wata riwaya sai ta zo ta auri kuma Muhammad ibn Abi Bakar. Har ake ruwaito wata kisa mai dan bani dariya wata rana Abdullahi bin Umar yake cewa duk wanda ya shirya ya samu shahada to alaihi bi atika ya auri atika yawa maganar zai ko to sai duk da ba Facebook a lokacin a bayan da aka kai mata labari cewa ga ba abin da Abdullahi bin Umar yake cewa sai ka masa wani shafe haka akan shafe bayansa amma a mutunce sai ta ce ne dai kamar ka ce ku tsane wanda kullum a waje ɗaya yake shi da a kankashe shi ba kuma shi bai tashi sama ba bai ta ce ne Abdullahi bin Umar bai shahada da zuwa jihadi ba kun gane ɗan abin da ta yi masa to sai Abdullahi bin Ja'far at-Tayyar sai yake cewa wallahi laysa kama qala Abdullahi bin Umar ba haka yake ba wa inna ma huwa bisbaqul balad ay kitullar gari ce shi mana yana haska al'umma da ilmin sa saboda haka irin su zaman su jihadi ne kamar yadda jihadi masu jihadi a bayan ba ma jihadi ne saboda haka jihadi sai Abdullahi bin Umar bai kasa da jihadi masu jihadi wajen daga abin da daga tsako to bayan nan Hafsa tana da yan uwa su zai da Ruqayyah wannan sai da Ruqayyah da yawa da dan ummu kulzum yawa alimin alqadim bin abi talib da ma ashe Ali bin Abi Talib ya aure da iyarsa ga sayyidina Umar kuma shi Ali din nan ba shi ne jaruman da kowa ke tsoronsa ba wanda sai ya tirsasa shi shi Ali din nan ba shi ne la ya khafu billahi law mata nahi ba inda bai yarda da Umar ba za a iya bari jinin manzara masu salama kuma ta je gidansa mun bayyana shi yasa shi ma Umar saboda kaunar da yake ma jinin gidan manzara masu salama a duk matansa ba wacce ba ta dace na musamman kamar Ummu Kulsum bai ta ni bin Abi kai matansa ko ranin sadakin sa ba sadakin ta ba su samu saboda matsayinta da girman matan da yake wanda wannan yake nuna mana cewa kisoshi da tatsuniyoyi da ake ruwaitowa a kaza a anci mutuncin Fatima an yi kaza duka shafa labarin su ne ko kuma asabirul awwalina wadanda ba su da kima ba su da daraja wannan ne kuma yana cewa iyyaka bil kadibil kaduni wa ifkihi falarubbama hadatha yaqina bi shakkihi wa rubbama dhika al kadubu takallufan ولربما ضحك الكذوب تكلما وبكى من الشيء الذي لبكه ولربما صمت الكذوب تخلقا وشكى من الشيء الذي لبكه ولربما كذب امرؤ ببكائه وكلامه ولربما كذب امرؤ ببكائه وكلامه وبصمته وبذكره wannan mun kuka fahimci ma'anar wannan baitocin sosai isa su bada martani ga duk wanda yake kirkiran ƙarya ya danganta ga waɗannan bayin Allah masu daraja yake cewa kai hankali da ƙaryar ƙarya da sharfa labarin sunansa da tatsuniyoyinsa to waɗanda suke kirkiran labaru na ƙarya shiwaka da zuma suke kadawa daga ina shiwakar ta fito daga wancan bridge din mai waye ina zuman ta ne daga sunan Hafsa da Aisha da Umar da Abubakar da Sallallahu sai yake cewa wala rubbama kadaba mu'min wala rubbama kadaba al-kadubu takallufan so nawa nawa ne zaka ga matsabici yana ƙarya ko da babu window da tagar da zai ƙarya sai ya cinsa ta kanci da yayi ƙarya wala rubbama yaji ka ganci yana kuka ko da kuma kukan ƙarya ne babu dalilin da zai sa ya kuka kamar yadda waɗanda suke jingina ƙarya suke kukan ƙarya a kan abin da ba gaskiya ba har zuwa ƙarshen maganarsa. Kamar yadda nace a gurguje za mu ci tafiya saboda yanayin lokaci. Hafsa radiyallahu anha kamar yadda muka ji a karatuttukan malamai da suka gabata kamar ta kamar sauran matan manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ada Aisha dukkansu zawarawa ne sai Aisha saboda ita ma Hafsa radiyallahu anha aurenta na biyu ne ta yi da manzabar masu labarisar waye mijinta na farko Khunais ibn Hudaka as-Sahmi da na faɗi wannan suna ba kuka tuna yawa Abdullahi ibn Hudaka as-Sahmi Abdullahi ibn Hudaka as-Sahmi wanda jama'a ko a rubutu ka ci karo da wannan suna ko ta ji an faɗe shi wallahi sai ka raina duk wani abin da kake ma addini sai ta ga wai kai ina ma kake har sai ta yi abin da mutane biyu yake cewa ka fadi jismi muhulan annani rajulun laula mukhatabati fil nasi lam yurani yake cewa saboda ramarsa shi ba duniya biye magana yana jin buriyar ta fito ba sai ya ce kamar ma ba shi to in ka duba jarumtarsa sai ka ga kan ina kake sannan da kyau ga in jarumtar wannan bawan Allah ko da aminci da ya saboda muhimmancinta Allah bin Khudafa din nan dan uwan Khunais shi ne daga cikin jarumtar da ya yi akwai lokacin da Umar ibn Khattab ya tura shi a cikin ayyari ko ta wata tsayanci sai aka yi rashin sa'a aka kai musu farmaki aka kama su daga cikin fursunonin yaki sai ga Abdullahi bin Hudafa as-Sahmi a gaban Qaisar Rum amma cikin izza ta musulunci cikin izza ta imani cikin isa ta wanda ya yarda da cewa la ilaha illallah sarki ya ce wannan ina so in jarrata imanin sa ba suna cewa shi imani da Muhammad ya ce ku daure shi a samu maharbi da dinga harbi kamar zai harbe shi amma ya ce ma maharbin din zai harbi ya rika harban gefen kafarsa ne sai sarkin ya koma kusa da shi ko ya sa wani a kusa da shi yana masa tannan kiristanci ta harbi kiristanci mana akai ta harba ko a jikinsa ya ce a sauko da shi da aka sauko da shi ya sa aka tafasa ruwan zafi a wata riwayar dalma aka kira musulmai daga cikin fursunonin yaƙi aka ɗauki ɗaya aka wurga shi a ciki sai ga namun shi yana zarobewa sai ya kalle shi yake cewa hallaka an ta zama sa ka ɗan shigo cikin layukan kiristanci ma sai ce yana ko a jikinsa akai wasu abubuwa daban-daban a ƙarshe sai Abdullahi bin Hudafa sai sarkin nan ya ce a ɗauke shi a wurga shi shi ma a cikin kwatanniyar can mai tafasa da aka ɗauke shi aka yi kalli aka fuskance ta sai aka ga yana kawai sai ka ce alhamdulillah a yaran kenan
ya tsorata
ya tsorata ya saduda ka ce a dawo da shi sai to hallaka an ta tanassar daga kujerar san shi ma mun ga kana hawaye ce na wannan jumlar da ya faɗa wallahi tana motsa zuciya ta daidai da kuke tunani wallahi na gaba yake cewa hawaye da kuka gana ne muni nake yi ina ma ina gare har guda tashi in kun murda ɗaya ku ƙara da tabi ku ƙara da tabi sai nake jin ɗacin rai ɗaya kawai gare ni a ce in na mutu shi kenan kuma to karatun kai sai ka mai gobe kai a duniya shi ne karatun a ƙarshen kissa da suka ga ba sarki sai Allah kuma haka ne dama ba sarki sai Allah wanda ku aslan ta mace sama wa ta ran dauka mata sai sarki yake cewa to ga wani ga wata jinna me za ka yi ka tambaci kaina na sarki sai ce a sai dai da sauran musulmi sai ke ta ina ta sai ya san da shi kan nashi amma aka saki sauran musulmi da ba ku duba izza ta musulunci to wannan kullum muji abin nan muji hafsa na farko dan uwan wannan jarin ne ko ba komai ai ko dangi kuka hada da irin wannan jarin sai an samu burbushin jarin ta a cikin jinin ka balantana a ce uwa ɗaya mubata to shine dalilin da yasa na ambaci kissar Abdullahi bin Hudafa don ku gane waye mujin hafsa shi ma jarumin ne ba kamar sauran jarumai ba kuma abin da yake tabbatar da wannan hijirarsa zuwa garin Habasha da abubuwan da suka faru masu tsawo kasari Abdullahi bin nan Qulais bin Hudafa ya mutu ne bayan ya halarci Badar ya halarci Uhud a Uhud aka ji masa ciwo amma da ba a kashe shi a cikin fama ba sai da ya dawo cikin garin Madina ya yi jinya sai Allah ya ajalinsa a shekara ta nawa ai na so ne wani ya faɗa din ai nan nan din akwai nito da yawa a shekara ta nawa yawa to shekara ta kuwa ya faɗa yawa don an tashi mu gaisa kana da kyauta a shekara ta ku saboda mun ambaci ko to bayan nan sai mu zo asalin madarar kissar yanzu ne za a fara ko da mai rubutu ya ce minti biyar ko minti goma so in kuka bi kissa ta kare to bala ta domu ni wa domu a takaice na takaitawa Allah ya cika malaka wa shi ne kullum ya sa takaicen takaitawa Allah ya karɓa kwancin sa Allah ya karɓa da shi da mutum sai ka sa bayan Hunais ya rasu Hafsa ta kai shekara 20 dama kuma sun yi aure ne da Hunais tana da shekara 10 a shi dama lokacin a wurin a cikin wannan shekarun ake yin jira Aisha ba ita ce farau ba da yawa ce ta shi yasa malaman tarihi waɗanda suka san Badiya suka san kauyuka da Sahara suna da magana da suke cewa ai ita mace wacce ta taso a Sahara ma'ana a desert ko rinji tana nuna hankali da jiki fiye da waɗanda suke rayuwa ba irin nan ba wanda yake yanzu waɗanda suke Najeriya girman su da nunan jikin su ya sha banban da waɗanda suke Sahara ko a Najeriya ban ta Sahara ban kungiyar da su ga Sahara da wannan yake da sanyi dabi'ar mutanen da bambanci da wanda ba shi haka din da abubuwa nan da Ibn Khaldun ya dinga bambata a cikin bukatun wasa to sai suke cewa ɗan mata na desert warrior suna da saurin girma kamar yadda kuma suna da saurin tsufa ai sai da suke shiga da wuri za su fita da wuri ba za ka shiga da wuri kuma ka rage a ciki ba ko to haka abin da ke sai da wata fata tana da tsumba da wani ko da fati wa launawa ne a haka tana siye da idan mai gani amma ko fata lasti na je wajen wani likita da munasaba yake cewa ku ba ka kenan da kun san ni'imar da Allah ya ma fata ku da biyan kuɗi na da wata fata wallahi da lalata ce ce mun ta san bola to ita ce ma'anar fatan nan ta mu amma bai likitanci yake cewa da lafiyar fata bola ce ma'ana wacce is very vulnerable ko ni ya hauka ta za ta samu matsala amma a gurin da yau a gurin da ku sai ku a takaice Hafsa ta auri mijinta tana shekara 12 suka rayu shekara 8 ajami ya zo masa tana da shekara 20 daga nan ne manzaban masu rawa da ya sanar da ya rawa ya sanar da muke sani da bai abubuwan da suka faru tsakanin Umar radiyallahu anhu da Abubakar da Umar da Usman a kan auren Hafsa kamar yadda muke ambata a baya kuma Umar Muhammad ne murna ne abu ta biyu ne yana da yadda ya sama ta hanyar nesa ba sa bari sai abu ya faru ya faru kafin su bari saboda hanyar nesa sare da kallon maslaha sai ya yi takanas ta gidansu zuwa wajen Abubakar ya ce ya Abubakar ya Hafsa bintu Umar ibn al-Khattab ina ma na za ka aure ta wannan lafazin na Hafsa bintu Umar yana nuna mana wata al'ada ta Larabawa in za su gabatar da ƴaƴansu ga mutum sunansu incomplete suke ambata wanda ce ga wannan Muhammad ne da ana ne ba Muhammad ibn kaza kaza ga da kai kana da shi aka gane abin da shi ma an sai ya dan girma ba shi ba ai wannan dan yaro da kake gani ai shekara shi ba dan yaro da amma ya hawo da hali sai zama an sace masa taya a kan hali amma yaro karai sai ka ji Balarabe ya gabatar da shi kai kashi yana gabatar da sarkin gari sai yaro ya ce shi yana da ranar sa da shi so Umar radiyallahu anhu sai ya ce Hafsa bintu Umar nisa ba zan taɓa wani ba Abubakar radiyallahu anhu bai ce komai ba saboda da ta hau da ya ji shuru ba da wani bayani sai fuskanci shi ɗaya masu kuɗi sa kuma kamar yadda ke muka ambata ko mutane suka ambata wannan yana tabbatar da cewa ba ayyu bane idan mahaifi ko ita kanta mace ta bijiro da kanta da neman hawan kwani isa yau kuma wannan ba hujja ba ce na a taɓa mutuncinta ba sai sa Imam Bukhari rahimahullah ya yi bani babu ardi al-insan ko ar-rajul ibnatahu aw ukhtahu ana rajul salih ko babin da yake tattauna akan mutum ya bijiro da ƴarsa ko ƴan uwarsa ga mutum mai kirki da muryar nagarta domin yana wuta sai an bata wannan hadisa a taƙaice Abubakar bai ba da nasa ba Usman sai ya ce to a dan bashi dan dama ya yi tunani Usman kwana ɗaya biyu uku Umar ya ɗan sa ne har wata rana ɗaya Umar da ya ji shiru sai ya zo gidan Usman ya ce ina kana kai sai da masallaci to Usman yana masallacin manzara masu sanin da ya hange Umar fa bana sala sai ya tsori ta sala saboda dan tace ma saboda hayyin ne kuma ba ta son kwarje shi ya dan tsori ta sala Umar kuma ya ce ina hawo da kafi ya ji laifi yana sallame wato ina labarin auren fassa Marisnas, dan de besarat kita, dan jadi macam ni, dan siapa yang akan tahu? Amat kita orang yang nampak kuyat tersebut, dan cakap siapa yang ada di dalam dalam. Memang umur saya je agak harap saya je kacau mata, jadi orang macam apa? Amat dia je pak. Kapan orang sebaca cunu masukan abu ambai kita? Umar Abu Bakar da Usman so amma Allah in ya tashi ciwo maka wani mulmuna kai kai ko daban nan cokali kake nema cikakken cokali da ruwa amma sai Allah ya kai ka bakin kuce kina san abu kadan kake so sai Allah ya dace ka asambula ka a cikin abu sanan da yake ba yake cewa wata sa'u anta min al-bashairi qabratan wa yasha'u rabbuka an yuhitaka bil mabr wata sa'u anta min al-amani najma wa yasha'u rabbuka an yunawilaka al-qamar kace sai ka so dan tarfalar wanda zaka sha amma sai shi kuma Allah ya so sama'an midrara da zauta a kansa kila ka so wata ƴar taurarwa a baka san wata ne gaba ɗaya da taurarin da ke so su maka kawanya su da shi gaba Allah ce to wannan kisar ta Umar jama'a tana da gyara da zukatan tana buɗe mana babin kyautata ma Allah sai zuwa tana buɗe mana babin kyautata alaka da Allah da cewa mun kana babu injiza ku min sai ba abin da kaka Umar ya ce ma nan sa sa san Allah abin da bayan nan da suka yi wani da wani da wani sai nan ya sai ba kan kai ya ce ya ce zo wajen Hafsa man huwa khairun min abi bakr wa tazawwaju kowai tazawwaju Usman man huwa man hiya khairun min Hafsa shakuru ruka ai Abu Bakar zai abin nan Hafsa za ta aure ne ba Abu Bakar to waye ba Abu Bakar sanan in ji ma sanan masu kuma a takaice wannan shine bafaran abin da ya faru har Hafsa radiyallahu anha ta shigo gidan Manzara Allah sallallahu alaihi wasallam gidan da daraja gidan da albarka wanda wannan auren aka yi shi a shekara ta uku a bayan hijira Hafsa radiyallahu anha wa ardaha وجعل أعالي الجنة مثلها ورسوها كذلك بإذن يسخطه إذن أمر سوالنا إذن يعاد تأسير وتنتنى وصفي ورحي لسك شاك سابا بأقوى الجسام إذا سيكون من أمر أنا لم تبعي وتأيي كرتي تأيي الرجوع sannan tana kasa da zance da balata da zalaka da iya sai ta bayani in ka fara yin shi wannan in ka fara yin shi da Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka fara hanki da duk da sai ake samu wasu riwayoyi na cikakken wata da ka fara sallallahu alaihi wasallam in ka fara yin da ilimi cikin kofar ka da cikin yawa to sai ka fara wasu da yawa wannan da hada da yi da yi wannan ita kuma za a rinka tattaunawa ita murlaru ba min al-aqli To amma ita azurta ɗinta ba wai yi bane. Ita tana ganin ai karin kwakwalwa ce Allah ya kawo maka. Saboda ka yi tsotsar Allah da hannu. Amma kuma ba isa ba sai a gasa mace. A takaice ka tuno da kissar da wata rana manzara masu salamu suna tare da Hafsa radiyallahu anha. Sai yake ce mata dukkan waɗanda suka yi bai'a can ashabu shagara ita kuma zai shiga aljanna. To saboda yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ne a matsayin annabiyin sauki. Jama'a ga wata fa'ida ne matuƙar muhimmanci a kan mu iya gane yaushe ne annabi yake annabiyun nabi. النبي الزوج النبي الحاكم النبي القاضي النبي التاجر النبي الزوج النبي الأب ذكر النبي الزوج زائد يقدم عليه يعني ما قبلنا ما تعالى بشيء صدق هذا أنا كويس يا حفصة تجي حبا يا رسول الله يا هكا سمع كيرن كبر أنا جاء ga sai tace gashi Allah subhanahu wataala yana cewa in minkum illa wahiduha sai yace to ki dan sama da kuma annabi ladina tafa ko da garo zani da niya da ke rubuta tana da tare da annabiyin sauci annabiyin zau shi ne abin da malami suka ambata da shi wata tayi ta dena magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai yake ba wannan ba saboda tana nune da mutunta dinda mun rani ba a irin shi ne ko misali nan ba aka ba shi ma zai ji mutunta da ta hanyar da zai ji masa ko da ji da aure ne ya tsaki annabiyun nabi annabiyun tajir ha za a iya ciniki ko ka zo ka kalli annabiyu التاجر أما زين النبي الذي فأشياء بذلك هي جنجاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلى سوء أن نلتم بها يوتاك لا نبي سوء أبدا سوء هذا ما أعيش نتي نوري إن بيها بكنا بيها ذا النبي يوتاك النبي القاضي النبي المعلم المربي النبي الجاج مخوشي ديك صور صور na mu'amalar manzara masu salama yanzu Hafsa tana wannan expression din wannan audacity din wannan courage din da take da shi tana yi ne da annabiyyar zauji ba annabiyyar nabi ba kun fahimta? Allah ya sa mu gaci tsari ga sanan dai abubuwan faɗan da yawa mu gangaro mu zo a karamar kalla
amun ci hamsin na fara
so ba ne bi bari mu soke bakin abin da gaskiya abubuwan da bai kamata mu rike ko mu nan na da zabar don mu tare da wannan bata ba a cikin abin da ya faru da Hafsa a gidan aure shi ne ya tabbata manzara masu salaba a yau sanar ya san ya taba sakin Hafsa amma malamai a ƙarƙashin wannan kissar suke cewa daga cikin manya-manyan darussa shi ne ana yin saki hatta ma'alkamar ko da wanda aka saki mai daraja ne mai maslaha ce ko kuma saboda wata maslaha yadda ake mana a ba mu bikin wa ƙarƙashin alfawadi da hadisi ba na wannan hadisi ma nan nake so mu kai ga rashi abin da nake so mu ambata shi ne tabbatar da annabiyyu az-zawj wannan muke ambata a kansu saboda annabiyyu az-zawj sai ga shi ya zai kwalla inda annabiyyu nabi ne ai shi ne rangon mai ne mai rangon mai ne mai baya fito da ba zai taba sakin ba to annabi ne sauci sai da su sai domin kuma sakin ya zama mana karatu idan Allah tuwa ne sa a balle ko wanda ne yake cikin wa asalilla aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ilahi ma ya kaurace ma matansa sai aka samu lilladina yununa min nisa'in tarabbasu arba a ta ashur fa in faru fa inna ma wurun min hada mubalaga sarwa da shi ila ikallin sace ki kama an samu da hali sai yin ba me yasa an ce sai da hali ba to kuri da wannan a ƙarshen ta zan ba ta kissa ba a cikin mintocin mu ba wanda take da alaka da wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyyu lima tuhrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإن أصاب الذي إلى بعض أزواجه حديثا ما من تفسير سن أم بتشيوا ما ترد النبي صلى الله عليه وسلم يفات أمانا ومن سري إذا أن إشارة ما تريش تجي حصل يا إن جنجا إن أساسا لشما راجد أم بتشي إن رواية سيكتور يسبو لدوكشي cewa ibnu abbas radiyallahu anhu wa annuma wata rana yana ta tahayyulin ya samu damar ya tambayi umar radiyallahu anhu cewa wai su wace ce wani asar annabi sannan wasu mata ne in ta tuba ila allahi fa qad sadaqa qulubu kuma wa in tadhahara alayhi fa inna allaha huwa mawlahu jibril wa salihu almu'min sai kwatan suka tafi haji sai gashi ya samu dama yana zuba magumar ruwan alwala umar yana alwala wannan kissar akwai fawaid ilmiya amma ba mu da lokacin sallata namu a gace su sai ibnu abbas yace ma umar ina ta so in tambaye ka waɗannan ayoyin wai su a ake magana a kai sai ce ai Hafsa ne da Aisha wanda daga cikin dalilan da yasa sakin ya faru kamar yadda wani suke ambata rashin jin daɗin sirrin can da manzara masu salama ya taskance a zuciyar ko a ga Hafsa ita kuma ta ba Aisha radiyallahu anha labari me ye sirrin sabanin malaman tafsiri a tsakanin mu'amalar sun faru tsakaninsa da Mariya a ɗakin Hafsa ko kuma maganar zuma da sauransu Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa kissar zuma da sauransu ba su ne sababu abdalan da sababu abin nan ba inna ma ishtisha'u asirrun shi ne ya buka ma da a ce shi ne dabi wallahi a takaice Hafsa radiyallahu anha ta rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon shekara 7 da wani abu tunda an aure ta a shekara ta 2000 daga cikin abin da ya kamata mu ambata a karkashin wannan kisa ta saki shi yasa ne tun da ambata sakin su a wannan ya aka yi Hafsa ta dawo bayan an sake ta Usman bin Mat'un da Qudama kawunnan ta kenan suka shigo wajen da suka tarar da ita suna tana kuka sai take cewa manzara su sana ba ya gaji da liman ne su ke ni kara zai ina mune fa da sauran sirrin da ya bayani na mata can ba da cewa sai ga manzara masu sallama ya shigo sai yake cewa inna jibril atani shi ba jibril in ya sauko to kaga tabbas ya zo da wahayi yake cewa ka dawo da Hafsa innaha sawwamatun qawwama wa innaha zawjatuka fil janna wa sayyiwa wa innaha la zawjatuka fil janna ka dawo da ita ita ne yawan azumi ce me yawan tsayuwa tsayuwar daraja abin tambaya Jibril alaihi salam shi kadai ya yi sanadi ya shawara ya faɗi wannan kana bal ibadu mukarramun la yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya malu Allah ne ya ba da umarni ya zo ya ce sabuwa mutum kawwa su na kuya shi ne ma'ana Hafsa a saman bakwai abinda aka santa da shi sawwa mutum kawwa karatun kuma kai yanzu gari ne kake ganin za a iya sanin tashi a saman babaki to cin karatu ba kisa ba ma sani kuma da za a sanka da wani abu sai da abin da aka karba kuma ba za a karba ba sai kai dan Allah wata da abin da za a sanka da shi rawa wata da abin da za a sanka da shi annani mutum da gulma wani da abin da za a san shi da shi kaza kowa abin da kake da abin da za a sanka da shi ke sauwa mutum kowa malamin hadisi suke cewa wannan hadisi kan sauwa mutum kowa yana buɗe mana wani baradi a mu'amalar aure na kallon jamalu min haythul ibada jama'a suka ce akwai jama'a akwai jama'a ruhu kyau na zuci kyan zuci kuma yana kukubowa ne daga ibadoji yana kukubowa ne daga kusanci ba ma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan lafazin na fa innaha wa innaha la zawjatuka fil janna yana nuna hasa ka samu stan wanda lai muhawala ya baddal matarsa ce a janna kana duk wani abu da wani zai zo ya ce har ga an mashi amsa kamar yadda ayoyin suratul ahzab suke bada amsa amma ga wanda ya iya nutso da nan baya a cikin Qur'ani idan ka lura zaka ga cikin suratul ahzab Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci azwaj azwaj a waje da yawa ko daga farin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ja'ala azwajakum allahi tadhaharuna ko tudhahiruna min hunna ummahatikum wadannan azwaj din ba na annabi bane kake ne daga sallallahu alaihi wasallam ina ne ake nufin na annabi sallama annabi wa auladul mu'minina min anfusihim wa azwajihim ya ayyuhan nabiy قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينهم وجدكن وسرحكن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك هذا سورة جميلة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين فكراتين ده بيكي سوء من كيما تريش سنة في جار الآيون القرآن باسد الفاقة يسوع yanda kaga ayoyin nan a jere suna dauke da sako in ka lura da aka ce wa azwajuhu ummahatu to duk abin da ya biyo baya sharhi ne akan waɗannan matan nasa da aka ce ummahatu sai ake so a ce maka matan nan na Annabi sallama an dora su akan wani faifai na jarabawa yaushe suka hawo wannan faifan shine lokacin da aka ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad dunya wa zinata ku zabi Annabi sallama ko ku zabi arzikin duniya amma ku rabu da shi to sai ci jarabawa ko ba su ci ba a ina na matsala ta ke an ba da amsa a ce nake da ran shi a ƙarshe sai aka ce ya ayyu annabiu qul li azwajika to wasu azwaji sai ta yake zabe shi dukan sai aka ce ya ayyu annabi to tunda sun zabi su zauna da kai to qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yu'minuna bi jarrin mun fahimci sabon wanda yake nuna maka har ayoyin su kansu suna bayyana martani da duk wanda yake nuna yasa da sarkin su da darajar su bayan wannan lakabi na sawama kawama tana da wani lakabi da malaman tarihi suke kiranta da shi aqwal hadisatul qur'an ma'ana mai kiyaye mai kulawa da qur'ani daga yanzu su sabo wannan lakabi kar ka manta ta iya rubuce ta iya karatu tun zamanin da manzara masu sallama suna daga cikin waɗanda suke ƙoƙarin rubuta Qur'ani abin da ta ɗan samu to wannan shi yasa lokacin da aka samu barazanar karewar mahaddata zamanin Abubakar radiyallahu anhu sai Abubakar radiyallahu anhu ya yi shawaran jambul Qur'an al-awwal kamar da kuka sani a babu ilmin Qur'ani da tsarin Musa. So sai aka tattara wadani da aka tattara bayan ya gama addu'a sai ya ce a kai Hafsa ta aje. Wannan yana nuna maka dattaku da adalcin su. Ina Aisha ƴarsa? Me yasa ba a ce a kai ma Aisha ba? Saboda wannan babin Hafsa ta fita cancanta sai ya tura wajen Hafsa kamar yadda malaman Qur'ani suke faɗa. To wannan kiyaye wanda ce mu Qur'ani sai ta cancanci wannan martaba da mankaba har aka zo lokacin da Umar radiyallahu anhu zai yi jam'in Qur'anin sa sai ya nemi Hafsa ta kawo wannan Qur'anin da yake wajenta. A takaicen takaitawa ƙarshen ƙarshe ko ƙarshen kusa da ƙarshe Hafsa ɗakin ta ina yake? Na so da a ce akwai lokaci da mu yi projecting yanayin ɗakunan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ka zo inda ake ziyara yanzu ka ga zaka alƙibla zaka juya mata baya kenan ko sai ka fuskanci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko gidansa. To ɗakin Aisha da Sauda su ne suke wannan bangon. Ɗakin Aisha a farko ta nan sai ɗakin Sauda. To a gaba gare su amma akwai ɗan hanya a tsakani, nan ne ɗakin Hafsa. Saboda haka yanzu in ka je ziyara inda kake tsayawa kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ɗakin Hafsa ka shiga. Fahimta da yasa ɗakin Hafsa ka shiga. Amma an rusa shi saboda expansion aka biya Hafsa aka siyan mata ko gidan Abdullahi bin Umar wanda yake ɗan can gaba. Mun fahimta kamar yadda kisoshi suke suka zo akwai bayanai na malaman tarihi a ƙarƙashin wannan amma babu damar da za mu ambace su. Hafsa radiyallahu anha a ƙarshen ƙarshen rayuwarta wata rana sun tafi aikin suna tare da Aisha radiyallahu anha amur waƙaci jamal. Aisha radiyallahu anha ta nemi cewa su tafi tare da ita zuwa Basra domin su taimaka wajen kashe fitinar da ake hasashen kayan kamari. Amma Abdullahi bin Umar sai ya hana Hafsa ta shiga cikin tafiyar nan, ya ba ta shawara ta kuɓutafo. Hafsa kuma ta karɓi shawarar ɗaninta nan ma a kai karatu. Bayan nan dama can shi Abdullahi bin Umar ɗin nan duk da ƙaninta ne amma in zai kira ta umma yake kira ta wace umma wa azwajuhu ummahatu. To Hafsa radiyallahu anha ta koma gidansa ta shahara da tsantsayi da tsarka tsantsan da zumtar gidanta. Shi yasa Az-Zahabi Asir lokacin da ya buɗe kissarta abu na farko sai ya ce as-sitrul afif. Allahu akbar, as-sitrul afif. Karshen sita, karshen tsarka tsantsan, karshen kamun kai, karshen dattamu, karshen sanin ya karanta. Hafsa bint Umar radiyallahu anha ta rasu a shekara a Sha'ban shekara ta 41 bayan hijira a wata Usman a shekara ta Jumadal Ula amma wancan ƙauyen shi ya fi shahara shekara ta 41 bayan hijira a farkon khilafancin Muawiya a daidai lokacin da gwamnan Madina a wannan lokacin shi ne ba amma tsawon kenan lokaci
ko bada to fadi minti da
shiga saboda ni sai na tuno kissar Muawiya radiyallahu anhu da kasancewar sa shine na karshe na karshe Masalah masalah. Masalah Muawiyah bin Abi Sufyan yana daga cikin duhatul arab al-arba'a wanda suka fi hadisi da kuma hadisa. Amr bin al-As. To lokacin da aka zo bayan an gama sanya masalah masalah sallama sai ana bakin kabari ta'ammudan daga sai da gangar Muawiya yana so ya zama jikinsa shine na ƙarshen karbuwa da nisa san saboda shauki da gangar sai ya wurga zo masaci sai ya ce ma Ali ya Ali khatami zo bena shi sai Ali ya ce inzil wa khudh saukar da daukawa sai Muawiya ya shiga ya dauko kaga kunyansa ta masa Allah so a takeice sallallahu alaihi wa sallam sune suka shiga cikin tabarinsa suka shiga cikin tabarinsa daga cikin waɗanda suka ɗauko gawanta kuma har aka zo da fiya a gaban da akwai Abu Huraira radiyallahu anhu Hafsa radiyallahu anha ta rawaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan 60 Imam al-Bukhari da Muslim sun yi ittifaqi ma'ana sun haɗu wajen fitar da hadisan sa guda uku Muslim kuma ya fara da ya yi sita ta mina ya ce man da fitar da riwaya da wasu wani darasi ne ka dauka wanda za ka isar da su da waɗanda suke kwace da sunayensu ko ba ma sunayen suke kwace da shi ba to ainihi su abun koyi ne ko ba komai wata rana ka ce mata mahaifiyar ki ba uwar ki ba kake da wata mahaifiyar kake gidi kake nidi ita na na Hafsa Aisha wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake azu da kuma su al-mu'min ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara musu martaba ya tsara su ya tsara musu ya tsara mana kaunar su ya tayar da mu tare da su tare da yayyan halitta babban jagora haske malamin duhu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya azurta mu da rayuwar san tafarkin sa ya karbi rayuwar mu muna kan sunnar sa da tafarkin sa ya tayar da mu a cikin tawaddar sa ya azurta mu da samun cewa da muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kaunar duk wanda yake da alaka da shi wanda yake san shi kuma a wannan zamanin da aka jarrabi al'umma da wasu yasassu marasa albarka waɗanda suke taɓa darajar manzara masu sama da addininsa ana cewa har yanzu waɗannan mutanen ba su san waye annabi sallama a gare mu ba a yanzu a inda muke nan a nan inda muke zaune a kan annabi sallama ba wanda zai ce sai ya koma gida ba wanda zai ce sai ya koma gida in dai mutuwa ce yanzu a kan annabi sallama to yanzu ba wanda yake da wani buri ba wanda yake to wani buri burin ka shi ne annabi sallama burin ka shi ne kai koyi burin ka shi ne sunnar sa to ma ka taba maka shi wani jami kake da shi ba in aka taba maka mutuncin sa to wani mutunci kake da shi idan aka keta rigar sa wace riga kake da ita bayan shi ne ya sanar da kai mutuncin ka da kimar ka saboda haka wadanda suke rayuwa da mu a wannan kasa su san waye Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajenmu, su san waye ki mecece kimarsa, su san cewa mu ba mu da ran ma ballan sana a ce wai za mu ba da ran ba a ran ma ran ya riga ya tafi, idan kana jin sabon ku za su san da rayuwarsu da yadda suka ba da rayuwarsu fansa Annabi sallallahu alaihi wasallam, to kai dan wannan abun ma ka tashi ka tafi ba za ka iya to me rage da zaka su shiga sai ta yin su dawo cikin hayyacin su Allah ya kara mana sosai ya daraja da mana magani duk wanda ya taba mana masoyin ya kwarzani kuma taba sa da sawabun a zuciyarsa ne ko a bakin sa ko da alƙalaminsa, wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duk abin da ban faɗa ba bayan Allah ya rubuta to ma sha Allah ya hana ni faɗa, yawwa a karɓo da yin gurɗaɗe shi idan kuna kan kissar can ta Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi saki ba a yayin saki ya yi abin nan kuma ya ba da dama a baya in ba hagu ya ba mu bai ba mu damar ba to sai mu bari sai wani lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.